ça tout est cher, il faut qu'on ose inventer l'avenir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rado barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarki Hashim Kumel tare da Babaya Kuma kere da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 29 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To sarkin zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta a ƙarƙashin shugaba Donald Trump kanin kin saki bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Shugabar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020.
Kanan labaran kenan aka saurara.
No money that changes hands. Negotiation.
Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce sun ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya.
To sai dai a wani rahoto na mujallar Wall Street Journal ta Amurka ya karyata wannan matsaya ta gwamnatin Najeriya kan yaran kankara da aka kubatar. Sai biyo mu cikin shirin domin ƙarin bayani. Haka kuma za a ji cewa kungiyar kasashen da ke yankin Sahel ta nuna gamsuwa ta dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar.
Mun shaida jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zaɓe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da shin cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta ƙarƙashin shugaba Donald Trump kanin kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna huskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan tsare-tsare da kasafin kuɗi, inji Biden bayan ganawarsa da kwamitinsa na harkokin ƙasashen waje. Ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da buƙatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa. Ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata. Trump ɗan Republican ya kiya amince da shan kayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba kana gwamnatinsa ta yi jinkiri wurin bada haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in ƙasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. Ya ce hukumar WHO tana aiki da masana kimiyya a faɗin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in ƙwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta. Kana ya yi kira ga ƙasashe su raba bayanai da WHO da sauran ƙasashe game da halittar ƙwayar cutar. Jama'ai a Burtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya sa ƙasar ta tsaurara dokokin kulle kana ƙasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa Burtaniya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar COVID-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100. Yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki. Ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye, shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana lakume mutane yayin da COVID-19 ke ƙara yin barna. A cewarsa annobar ta ƙara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa. Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma kada a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa.
Dawowa da labarai. Kafin nan ana ci gaba da samun martani bayan da mujallar Wall Street Journal ta Amurka ta wallafa labarin da ke nuna an biya diyan naira miliyan 344 kafin a sako yara 344 na makarantar sakandaren Kankara. Wannan da ya nuna an fansho kowane ɗaya daga yaran akan naira miliyan 1. Nasir Adamu Hikaya gare ka.
Gabanin zai zama ya saba da bayanan hukumomin Najeriya da ke cewa ba a bada kosisin kobo ba gabanin sako ɗaliban. Hakanan labarin ya nuna ɗaliban sun zauna cikin ukuba da cin ɗanyen dankali da ganyen kalgo mai ɗaci. Kazalika yaran sun zauna a wajaje masu macizai da kunamu kafin nasarar samun komowarsu gida. Gwamnatin Najeriya ta ce an sako yaran ne lami lafiya ba tare da musayar kuɗi tsakanin hukuma da miyagun irin ba.
No money that changes hands. Negotiation.
Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya. An dai sako ɗaliban ba tare da ginda wani sharadi ba. Alƙali a kotun sasanci ta jihar Katsina Barista Sabiu Jibiya ya nuna ta baba ga matsayar gwamnati kan cewa ba a bada kuɗin fansa ba.
Muna yaba ma gwamnatin jihar Katsina. Ɗaliban nan da aka ɗauka daga ƙanƙara aka tsaya tsayin daka aka amso su wallahi muna yaba ma gwamnati muna mata addu'a. Jami'an tsaron mu Allah ya saka musu alheri. Amma kuma maganganun da suke mana musu nasiha su ma gwamnati. Gara su ce mana ɗaliban nan 344 kowanne ya da aka bada miliyan 2 aka amso shi. Mun ji ganin sun yi bajinta amma wallahi so gaya mana kyauta aka amso wallahi gumi da ba gaskiya bane. Dukkan talaka ya yarda. In suka ba da kuɗi suka amsa ai sun ji hali ƴaƴan nan ai dunna mutanen jiha kafin ne amma su ce kyauta suka amsa su wallahi ya nuna mana tare suke da su kenan to zame musu idan suka yi koko lallashi suka yi suka ba su yara ba gaskiya bane wallahi su bar irin wannan magana gwamnati.
Barista Jibiya ya zayyana yanayin Najeriya yanzu da labarin gandun dabbobi na littafin na Animal Farm da George Orwell ya wallafa.
Kaga can zaki ya rubarewa da gudu ya kama ya kashe can kaga damisa ya kama wancan kuraye sun hadu sun samu dabbar dabbar da ta yi ƙarfin su sun kashe ta sun cinye kaga kare ya bi zomo ga sunan dai yanzu wannan da rayuwar da dabbobi ke ita ake yi Najeriya ba wanda yake ƙarfin yanzu ƴan ta'adda su zo su kama shi su kashe shi ko su wulakanta shi su wulakanta iyalan
shi. Shi kuma dattijon kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah Dodo Oroji ya ce koma dai yaya aka yi sulhu da jagororin masu satar zai ci gaba da kawo maslaha.
Ba za ka zama kullum cikin mala'ika ke ba don kashe mutum ba abu ne mai sauki ba duk wanda ya kashe mutum komai da gashi ma in kashe shi to ba wanda ko baya son rayuwar shi.
Hakika sace ɗaliban Kankara ya karasa sunan Kankara yayi fice a kafafen labaru da sanya ɗaliban a cikin tarihi dan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kansa ba ma kanslar anguwar sakandaren ba ya zo yayi musu jawabi da ko ba mamaki sai dai su ganshi a talabijin. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Gain da Nasiru Adamu ya likara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga babu ya dawo da labarai.
Wata bam da aka dana akan hanya ta hallaka sojojin Faransa guda uku a jiya Litinin a cewar gwamnatin Faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam din a yankin Hamburiya arewacin Mali. Dakarun suna cikin aikin Faransa na Operation Bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahel a Afirka. Sojojin na cikin runduna mai jami'ai 5,000 da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare akan fararen hula kana suna barazana ga ci gaban yankin a cewar Florence Parly, ministan tsaron Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a niyyar Faransa ta ci gaba da yaki da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa kokarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali. A cikin 'yan gudun hijira da suka gudo daga yankin Tigiri na kasar Habasha mai fama da tashin hankali kusan watanni 2 da ake gwamza mummunar yaki suna ci gaba da bada sabbin labarai game da yakin. A wata cibiyar kiwon lafiya a sansanin 'yan gudun hijira a Sudan wani likita da ya zama ɗan gudun hijira Tewodros Tafera ya bada labarin rauni da yakin ya yi wa mutane. Yara sun samu rauni daga abubuwan fashewa an daddatsi mutane da adda daga tari wasu kuma sun karye a haƙarƙari saboda shan duka. tafin kafafun wasu sun dai saboda yawan tafiya da sawu tsawon kwanaki a inda ba shi da kariya a wannan lokacin tafin ra yayi wa wani dan uwansa dan gudun hijira jinya da ake kira Goyesh Tesha da tafin kafafun sa suka dai yayin da iso sansanin tantance irin waɗannan labarin zai wuya muddin shiga yankin Tigiri na ci gaba da zama mai hadari saboda yakin sama da kwanaki 50 da ake gwabzawa tsakanin rundunar Habasha da kuma rundunar yankin Tigiri wanda suka mamaye gwamnatin kasar kusan shekaru 30 a ƙarshe masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Christmas a Nashville ba mutum ne da suke da bukatar sa ba yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar Juma'a da ya raunata mutum uku ba shi cikin jerin mutane da hukumar bincike take neman su a dan haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru inji David Roach daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar Tennessee yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo a ranar Lahadi ne hukumomi suka gano Anthony Quinn Warner mai shekaru 63 a duniya ne ya tada bomb din a cikin motar a wata unguwa dake cikin Nashville a jihar Tennessee dake kudancin Amurka ya kuma halaka kansa Fashewar ta lalata gidaje da dama, kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar wacce ke cikin makil da mashaya da kuma wuraren cin abinci. Masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka tattara kamar gano motar da inda motar ta fito da kuma bayanai daga jama'a suka alakanta wannan da fashewar.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kasashen da ke yankin Sahel ta nuna gamsuwa wata dangane da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar cikin lumana. Tana mai kira ga al'ummar kasar da su nuna goyon baya ga shugaban da ya samu nasarar wannan zabe. Ko da yake kungiyar ta ce duk wanda ke da korafi kan zaben ya bi hanyar doka ta tanada domin a bi masa kadin sa. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da wakilin Musulun Umar Barma yayi da ɗaya daga cikin jagororin kungiyar Sanata Lawal Gana Guba wanda ya fara da bayani kan yadda kungiyar ta Sansad ta kalli zaben.
Mun sheda a inda muka samu daman halarta kayayyakin aikin zabe duka an kai su mazobo inda ake zabe akan lokaci. Mun sheda jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zabe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaben na cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma mutanen ƙasa oyinsu da kwarkwatansu sun fito sun bada haƙƙinsu na ƙada ƙuri'a inda muka halatta a cikin lafiya to wayannan su ne abinda a zahiri muka gani kuma abinda muka shaida
akwai wasu shawarwari da kungiyar sassa ta bayar ne a ƙarshen shi wannan zaɓe bayan da kuka gano abubuwan da kake gani
shi kullum dama zaɓe in an yi ba za a rasa abin da zai biyo baya ba shawaran da aka bayar shi ne cewa na ɗaya a yi haƙuri na biyu in akwai abin da ba amince ba akwai bisa ga tsarin mulkin ƙasa akwai hanyoyi da aka tanada za a je in akwai koke-koke ko kuma akwai abin da ba amince da shi ba a bi hanyoyi da aka tsara ta ainihin dokan ƙasa a gabatar da koke-koke in akwai su wannan shine shawara da aka bayar sannan shawara na biyu da muka bayar shine ko me za a yi a yi haƙuri saboda shugabancin nan Allah ne yake bayarwa a bawan da yake so a lokacin da yake so saboda haka kowaye wanda Allah ya zabe shi a cikin wannan tsari da aka yi Allah ya fito da shi shi aka zaba a yi haƙuri a mara mishi baya abu ne na lokaci ba dindindin bane Hausa suka ce dadin gobe saurin zuwa so saboda haka shekara 4-5 zai zo ya wuce amma kuma yadda muka bada shawara in har akwai wani abin da aka ba amince ba kuma an tabbatar akwai shaida cewa ba daidai ba akwai hanyoyi ba tare da hayaniya da tada hankali wanda aka shimfida a cikin tsarin mulkin ƙasa wanda ba su amince ba su nemi hakkinsu.
A gayi da Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da ba ku muhawara akan siyasar jamhuriyar Niger. Sulaiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Niger ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya yasa hankalin ƴan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. Kamar yadda ƴan Niger na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa, haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin ƴan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje, duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar corona da ta addabi duniya. Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawara da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja.
Jama'a barkanku da shigowa wannan zauri na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Niger mazauna Najeriya, ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin Niger baya wanda shine ma shugaban matasa na Najeriya na jam'iyyar PNDS tarayya. Sannan muna tare da shi Abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar Lumana a nan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben yanzu?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhaji Nasiru Bakari, kuma kuna godiyar ma VOA da suka gaice mu don mu zo mu faɗi ra'ayin mu da ganin mu akan siyasar Niger. Na farko zan ce muna da furen wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na ɓangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azzaluma.
Me kike nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azzaluma?
Abun da sa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba, saboda gwamnati tana tafiya akan turba na demokratiya, shi yasa komai ya zo kamar cikin kwalba ne, duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani. To su suna abubuwan nasu kuma a rufe, ba sa bar mutane suna gani, sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kamu nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye alhali kuma ya yi laifi, amma na adawa ko tarihi sai an ce a kamo shi a nemo shi. Yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are, akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna are, akwai Saidu Bakari, akwai Mala Ari, duk suna are saboda siyasa. To ire-iren laifin da aka ce sun aikata, kuma akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajensu ba abun da ya shafe su saboda suna cikin wancan gwamnatin.
Alhaji Sani Usman, na san na ga kanka yana motsi dan an ce koyan PNDS kamar yadda shi Abubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce ya faɗa, wani martini zaka mai
mana? Na farko dai wannan ya fada ra'ayinsa sakamakon cewa dama shi ya ce mun kana adawa duk abin da ya gida ma zai dauko na rabin siyasa shi amfani da mu shi amfani da shi, da haka wannan ra'ayin ka ne fada ba gaskiya bane. Ba na tunanin cewa gwamnatin Muhammad Isu tana kumbayan da nan dama, saboda dama ya kamata ce duk wanda ya yi a cikin kasa a kama shi. To kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aikata da fina dalilin da suka yasa gwamnati ta kama su kenan.
Abubakar kaji,
to a je cikin kasa a tambayin kasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu? Ƴan adawa me suke yi? Ba abun da ƴan adawa suke yi tunda duk makamai manya-manya duk mutanen su ne, kamar Niger kasa wanda ake tunanin da mutum miliyan 20 ko da ƴan jiko ma, ashe mutane wanda suke jikinka su kadai ne zaka bar su ji daji su sakata su wala? Ai ba a ce haka demokratiya ba.
Alhaji Sani Usman, faɗa mana tunda da yanda yasa na so ta ci gaba da mulki, menene da wani sako za ku shiga kamfen din nan na bana?
Ito alhamdulillahi sakon da za mu shiga da shi da kamfen din bana, ƴan ƙasa dai na farko dai sun gani a ƙasa, sun gani irin da rawar da shugaban ISU ya taka a Niger kuma da yardar Allah insha Allah wanda muke sahi gaje shi Bazu Muhammad zai ci gaba da zai ci gaba dora inda shugaban ISU ya aje da yardar Allah insha Allah
to ba bari mu koma wajen Abubakar na mata shi Alhaji Sani Usman da yanda sai ya ce an gani a kasa tunda an gani a kasa sun komi da
wahala mun ganta a kasa duk Niger an san tunda in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Yamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadez zaka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je ka Arlit haka kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da ta dan takara tun kwanakin baya da nagi mai girma Salu Jibo yayi wannan congress nasu gaba ɗaya su rubuce yanzu ko kowa za a yi nadan nan da suka so su yi wane karbo min mulki in ka bani zan rike shekara 10 in na sarka zan baka kai ma ka rike shekara 10 ka zo ka ba dana shi ma yayi shekara 10 haka nan kullun nan ba za a yi ta a Niger ba Niger kasa ce wanda Allah Ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da maza masu kokari wanda suka san siyasa kuma in Allah da za mu musu blocking za mu musu get ba za su yi tsallaka ba mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shikenan amma ba maganar tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganar tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jambiya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jambiyar ce Lumana ta solution sa Muhammadu insha Allah
Alhaji Sani Usman an ce kun shi Abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da Salu Jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan malakaci yan adawa ne
shi wannan ya fada ra'ayin sa ne eh to shi na magana Salu Jibo da yake magana wannan lalle Salu Jibo shi ya zabe ya fi zabe haka ne tabbas amma banda haka ba sauna ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa insha Allah ba za a ba san majito ba sai mai takari insha Allah in lokacin yi lokacin na zanuna in har da samu
menene shi yasa Bazum Muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan yankunan yankunan Niger
eh alhamdulillah Bazum birni da kauye ya samu karbuwa a Niger fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci
wadake Alhaji Sani da yake wakilin bangaren gwamnati kike shi yasa in kalmomin ka kadan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi Abubakar na mata ya faɗa mana ga dai san takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zabe ana yin shekaru da dama Muhammad Isufu ya hau mulki bayan shi baya ya ta takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwuwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben to inda za ta yi zancewa ko kuma yan adawa za su iya yin wani abu a duk matsalolin Afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta
yana da wuya cikin wasu ƙasashe inda adawar nasu bai ƙaryo kamar Niger amma Niger alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajirce a kan kafan shi yake tsaye kuma ya san yadda za a yi takilin mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganar su wuce su jarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan nace maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokaci ne kuma haka ne saboda me Niger dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya jarce zai nemi shugabancin ƙasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen 10
Sani Usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila ta ku ta kare wannan karan jamhuriyar Nijar wata sabuwar jami'a za a sake samu za a yi sabon lali
azubu kamar yadda ke gama dinnan duk wannan maganganu da yake yi na maganar cewar tarayyar ta kare ta kare lokacin da ke jira insha Allah kuma mu mun sani shugaba Isu ya gina Niger a yanzu haka yannan kuma muna son magajin sa da yarda Allah inda aje zai ci gaba da gina Niger kuma abin da ke kara ga ma cewar ƴan ƙasa a Niger sun san cewar irin halin da isu ya sami Niger kuma irin halin da ya kai Niger yanzu a ciki kafin sai mu ce alhamdulillah mu mu Allah godiya.
To wadalla masu sauraro nan zamu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya da bakin mu Alhaji Sani Usman na PNDS tarayya da Abubakar na mata na model Lumana dukkan su ƴan Niger mazauna tarayyar Najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima.
Madalla don ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba Donald Trump. Kana kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna huskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan tsare-tsare da kasafin kuɗi, inji Biden bayan ganawarsa da kwamitin sa na harkokin kasashen waje. Ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da buƙatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa. Ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata. Trump ɗan Republican ya kiya amince da shan kayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba kana gwamnatin sa ta yi jinkiri wurin bada haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai daura ga mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in kasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. Ya ce hukumar WHO tana aiki da masana kimiyya a faɗin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in ƙwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta. Kana ya yi kira ga kasashe su raba bayanai da WHO da sauran kasashe game da halittar ƙwayar cutar. Jami'ai a Burtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya sa ƙasar ta tsaurara dokokin kulle kana ƙasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa Burtaniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da ƙwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar COVID-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100, yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki. Ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye, shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana laƙume mutane yayin da COVID-19 ke ƙara yin ɓarna. A cewar sa annobar ta ƙara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa. Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa. Wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin Faransa guda 3 a jiya Litinin, a cewar gwamnatin Faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam ɗin a yankin Hamboriya arewacin Mali. Dakarun suna cikin aikin Faransa na Operation Bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahel a Afirka. Sojojin na cikin runduna mai jami'ai 5,000 da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare akan fararen hula kana suna barazana ga cigaban yankin, a cewar Florence Parly, ministan tsaron Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida aniyar Faransa ta ci gaba da yaki da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa kokarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali.
Masu sauraro anan mai karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga jamhuriyar Nijar. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Tibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ni Sarki da Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.